faça isso todos os dias à noite.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya kuma an sha ruwa lafiya. Murtala Faruk sanin nan ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 6 ga watan Maris na shekara ta 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani rahoton bincike na cibiyar nazarin tattalin arziki da zaman lafiya ya ayyana kasashen Mali da Niger da Burkina Faso a matsayin yankin da yafi ko ina fama da ta'addanci a duniya a shekarar da ta gabata. To sai dai rahoton ya haifar da ra'ayoyi mabambanta.
Akwai hari guda biyu wanda basu tabbata ba. Manya-manyan kwararrun sojawan waɗanda da su ne ke kokowa da ta'addanci suka dawo a cikin ofisuka, suka bar yara sojawa waɗanda basu da ƙorewa.
To akan wannan ne muke fatan idan mun bude layukan mu na tarho za ku kira domin bayyana ra'ayoyinku kan yadda kuke ganin gwamnatocin soji ko kuma na demokradiyya suke tunkarar sha'anin yaki da yan ta'adda. Lambar ita ce 2022980685. To amma kamin nan bari mu soma da labaran duniya tukunna.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Kotun duniya ta ce Sudan ta maka hadaddiyar daular Laraba a kotun kasa da kasa bisa zarginta na baiwa mayakan kungiyar sa kai ta RSF makamai da kuma take haƙƙinta a ƙarƙashin yarjejeniyar kisan ƙare dangi dangane da hare-haren da ake kaiwa a yammacin Darfur. Wani jami'in hadaddiyar daular Larabawa a wata sanarwa da ya aiki wa kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce hadaddiyar daular Larabawa za ta nemi a yi watsi da karar nan take wadda ta ce ba ta da wani tushe a shari'a. Ma'aikatar harkokin wajen Sudan ba ta amsa buƙatar jin ta bakinta ba, amma jami'an Sudan sun sha zargin UAE da goyon bayan kungiyar ta RSF. Abokan hamayyar ta a yakin basasan da aka shafe kusan shekaru biyu ana yi, zargin da UAE din ta musanta, amma ƙwararru a majalisar ɗinkin duniya da 'yan majalisar dokokin Amurka sun ce akwai sahihanci. A yau Alhamis ne kungiyar Taliban ta Afghanistan ta yi kira ga makwabtanta Pakistan da Iran da su yi haƙuri da 'yan gudun hijira Afghanistan da kuma bin tsarin da aka gindaya don komawarsu gida da kuma la'akari da ƙalubalen tattalin arzikin Afghanistan. Pakistan da Iran sun mayar da 'yan Afghanistan sama da miliyan 2,700 zuwa ƙasar su tun bayan yakin shekaru 20 da Amurka ke jagoranta a Afghanistan a watan Agustan shekarar 2021. Maulawi Abdulkabir, muƙaddashin ministan 'yan gudun hijira na Taliban, ya gana a lokuta daban-daban da Ubaid Ar-Rahman na zamani jami'in kula da harkokin Pakistan a Afghanistan. Sannan kuma da jakadan Iran a Afghanistan Alreza Baghdadi a Kabul. Kungiyar Hamas ta Amurka ta ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci ta faɗa a yau cewa barazana daga shugaban Amurka Donald Trump na baiwa Isra'ila ƙwarin gwiwar ficewa daga yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Waɗannan kalaman na zuwa ne kwana guda bayan da Trump ya ce za a ga mummunan sakamako muddin Hamas ba ta sako sauran mutanen da ta yi garkuwa da su ba a Gaza. A dandalin sadarwa na Truth Social, Trump ya bayyana cewa ku saki dukkan waɗanda aka yi garkuwa da su a yanzu nan, kuma ku mayar da dukkan gawawwakin mutanen da kuka kashe ko kuma taku ta ƙare. Manyan jami'an diplomasiyar Amurka da na Canada sun gana a wata tattaunawa akan harkokin kasuwanci yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya jinkirta ƙarin wani sabon harajin kashi 25 akan shigo da motoci daga Canada da Mexico. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce sakataren harkokin wajenta Marco Rubio da ministan harkokin wajen Canada Melanie Joly sun yi tattaunawar haɗin gwiwa kan kalubalen tsaron iyakoki da cinikayya da juna da kuma wadatar tattalin arziki. Sakatariyar yada labaran fadar White House ta shaida manema labarai cewa Trump ya tattauna da manyan jami'an kamfanonin kera motoci na Ford da General Motors kafin ya bayyana jinkirta harajin. Ta ce Trump ya buƙaci masu kera motocin da su mayar da ayyukansu daga Mexico da Canada zuwa Amurka domin kaucewa harajin baki ɗaya. Jami'an Koriya ta Kudu da kafafen yada labarai sun bayar da rahoton cewa akalla mutane 15 ne suka jikkata lokacin da wani jirgin yakin kasar guda biyu suka kai hari bisa kuskure a wani ƙauye mai yawan jama'a yayin atisaye a yau. Jami'an ma'aikatar tsaron kasar sun ce jiragen yakin kirar KF-16 guda biyu kowannen su ya harba mabamai kirar MKBE masu nauyin kilo 500 guda 4 a wajen wani guri da aka kebe yayin wani atisaye da aka yi misalin karfe 10 na safe a gogon kasar. Jami'ai sun kara da cewa jiragen yakin na gudanar da atisayen haɗin gwiwa ne da sojojin Amurka a kusa da kan iyakokin kasar.
Sau labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wani rahoton cibiyar nazari da binciken tattalin arziki da zaman lafiya ta Institute for Economics and Peace ya ayyana kasashen Mali da Niger da Burkina Faso a matsayin yankin da ya fi ko ina fama da ta'addanci a duniya a shekara ta 2024. A cewar rahoton, daga cikin mutane 7,555 da aka kashe sanadiyar wannan al'amari a bara, fiye da rabin su a waɗannan ƙasashen ne lamarin ya auku. To sai dai tuni da aka fara tafka muhawara kan waɗannan alƙaluma. Wakilinmu a Yemen, Sule Mumuni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
A wannan rahoto da ta fitar a jiya Laraba 5 ga watan Maris na 2025, cibiyar mai ofishi a Australia ta ce binciken da ta saba gudanarwa a kowace shekara a kasashe 163 game da yawan hare-hare da illolin da abin ya haddasa a wannan karin ya gano Mali, Niger da Burkina Faso a jerin kasashe 5 mafi fama da wannan matsala a duniya a bara, inda aka yi asarar rayukan mutane 3,885 daga cikin 7,555 da 'yan ta'adda suka hallaka a duniya, abinda cibiyar ta ce ya zarta wanda aka gani a baya. Cibiyar ta ce Burkina Faso, wacce ta fi sauran kasashe makwabta yawan mutanen da suka rasu sanadiyar ayyukan 'yan ta'adda, abin ya dan ja da baya a wannan jikon, yayin da Mali ke bi mata. Sai Niger, wacce duk da karancin yawan mutanen da suka mutu, adadin su ya karu idan aka kwatanta da shekarun da suka gabata, a cewar wannan rahoto. Sai dai mai sharhi kan sha'anin tsaro Abdulrahman Al-Kasim na cewa bai gamsu da sahihancin waɗannan alƙaluma ba.
Akwai hari guda biyu wanda basu tabbata ba bisa adadin mutanen da suka mutu, in ka dauki kama hari na tankade ne a cikin hattawa, wanda cikin rahoton ya ce ciki an kashe 'yan ta'adda su 300, an kashe sojojin gwamnati 237, ko gwamnati ko su kungiyoyin 'yan ta'adda da ake cewa sun kai harin babu wanda ya ce an yi shi, an samu mutuwa irin haka, an yi shi haka. In ka dauki hari wanda aka yi na Shatumani a cikin jiha Talabiri, wanda daga ciki aka ce an kashe warhula mutum 91, an kashe soji 47, kaga wannan shi ma ba gaskiya bane. Daga ina ne suke amsu alƙamlumin su har su sa su cikin rahoto haka?
Rahoton ya kuma kara da cewa yadda matsalolin tsaro ke kara ta'azzara a waɗannan ƙasashe daga shekarar 2017 kawo yau, musamman a 'yan shekarun nan biyu na baya, alamu ne da ke nuna ƙaurar ta'addanci daga yankin gabas ta tsakiya zuwa yankin Sahel. Shugaban kungiyar Moshen Siraji Isa na danganta al'amarin da wasu dalilai.
Manya-manyan kwararrun sojawan waɗanda da su ne ke kokowa da ta'addanci suka dawo a cikin ofisuka, suka bar yara sojawa waɗanda ba su da ƙorewa a fagen daga. To wannan hakika shi ne Ummul Aba'isan da ya sa hakika har-hare suka yi yawa a jamhuriyar Nijar. Sannan idan kuka ɗauka a Burkina, ko da yake suna sayan makamai ga Rasha da ma sauransu, dukkan manya-manyan makamai da tankoki waɗanda suka saye idan suka kawo sai mu ga bayan wata ɗaya biyu yan ta'adda sun kwaci wa'annan tankoki, kuma da wa'annan tankoki ne suke kai hari.
To amma ƙwararre kan harkokin tsaro a madubin Tijjallo na alakanta yanayin da aka shiga da tsamin dangantakar da ta taso a tsakanin ƙasashen nan uku da wasu ƙawayensu, musamman masu manufofin da ya kira na 'yan mulkin mallaka.
Takarda bai faɗa mun ba wane nake bayan waɗannan mutane, tunda mun san in babu kowa bayan waɗannan mutane ba su yi su zo su yi bannan da sun kai. Abin nake so mutane su gane, wanda ke ba su makami, wanda ke ba su kudi Faransa ne.
Cibiyar ta Institute for Economic and Peace a wannan rahoto ta ƙara da cewa ƙungiyoyin da suka haɗa da GNIM ko GSIM da IS a yankin Sahel, masu alaƙa da ƙungiyar Al-Qaida ne yake da alhakin galibin hare-haren da aka kai a yankin Sahel a shekarar da ta gabata. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To gai da Sule Mumuni Barma. To kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake bukata, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. To kafin mu kai ga layin mu na bude waya, bari mu saurari wannan.
Allah ka yayyafe mana, mun tuba ka farta mana, Rabbi ka sassauta mana, musibar da ta faɗo mana, rayuwa ta sauya mana, Allah ka inganta mana, talaka
to lokaci yayi kuma da zamu bude layukan mu kamar yadda muka ambata can da farko, domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda kuke kallon tsare-tsaren gwamnatocin soji da watakila suke kwace mulki bisa uzurin a rashin tsaro da sauransu, da kuma na demokradiyya waɗanda su kuma suke da'awar wato kafa demokradiyya a sha'anin abin da ya danganci yaƙi da ta'addanci. Ku bayyana mana ra'ayoyinku, lambar da za a kira kamar kullun 202-980-6850. Amma fa sai an saka alamar tarawa da kuma ɗaya kamin a jera waɗannan lambobi. Muna da mai kiranmu na farko daga Kaduna. Wake kallayi a Kaduna?
Lawan na lawan daga kamfanin fate na garin Jaji, Kaduna, Najeriya.
Na'am.
To yanzu na kama ku, kuna magana akan yanayin koko.
Eh.
To ni a nawa gani a gaskiya akwai abubuwan da ya kamata a ce an yi su a ƙasar nan a kan tsaro. Shi ne ga matasa nan suna son aikin soja, an yi a ɗauke su, sai ka ba da kuɗi, ka ba da kuɗin a hana yaran ka yin aikin. Saboda Allah, tsakani ga Allah, akwai matasa masu son yin wannan aikin soja da ɗan sanda da sauran aikin force.
to madalla ina ga ya kamata ka biyo mu domin ka ji maudu'in da muke magana akai. Bari mu je jihar Katsina. Wake kallayi a Katsina?
Kaduna.
Kaduna ne kuma to wake kallayi a Kaduna? Da ba muke tare da shi a Kaduna. Kana tare da
Malam Kare?
Na'am. Yawa, eh wake kallayi.
Ko ba ka malam nan kare sai kuma ku waje har Kaduna.
Na'am, muna jin ka. Muna jin ka, muna jin ka. To ina ga line naka yana da tangarda. Bari mu je jamhuriyar Niger. Wa muke tare da shi a Niger?
Eh to assalamu alaikum Murya Amerika.
Wa alaikum.
Ni magana umma mala alimi shugaban kullum Murya Arewa dogon duka cikin jamhuriyar Niger.
Na'am.
Ni ta ko ba wani ayyuka ta ga wannan abinci da yake a ƙasa ga uku da Niger da Mali da Burkina Faso. Ni ne dan dan yanta atta. Ba su isa gore tun da ba su da inda kike. Ni da kura wanda suka tsarin cikin ni. Tunda zama cikin wuri sai ga fuka da makamin sai ga kwato ta hajiya kan ba Allah. Kuma da kamar sai kamar ko dan so zawa na mu ne da wanda wani na zai hadu gaskiya ne mai yan so zawa duka kun ko kuma kamar ku yi shi sai kun bar ya rafa kin ga ga wadanda fasu garin kudi kun ne nan ne so ji so shi na amma ku da kamata ku fasu ba kin ga ga ku kun ku bar har ku da kike cikin guri so ki wace ku ku daji ya gode mu da alarka umma ma da alarka duka gode cikin horon Nijar
to muna godiya kware mallam umma bari mu je mai kiran mu na gaba da wa muke kallai
to sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna
to madalla Alaramma
to gaskiya wannan rahoto ya zo da mamaki matuka ganin cewa mulkin soja ana ganin cewa akwai tsaro da zaman lafiya sai kuma gashi ba haka bane yana da kyau dai ga su waɗannan kasashen da suke karkashin mulkin sojoji su san cewa mulkin demokradiya shine mulkin da yafi dacewa da wannan kasar kuma duk babatin da suke cewa za su kawo tsaro fa ba za su taba iya kawowa ba so da duniya ba ta goyen bayan irin wannan mulkin so da aka su gaggauta mika mulki ga fasan hula don a samu ingantacce na zaman lafiya a waɗannan kasashen gabaki sha na gode
to madalla Alaramma muna godiya bari mu je jihar Gombe wake kallayi a Gombe
Bello Alhassan ne daga Kaltungo daga Gombe Kaltungo
na'am na'am
to ni batun abin nan an ce batun tsaro da mulkin sojan da na shi farar hula ga shi mu muna mulkin farar hula a Najeriya ba mu kuma mu ga tsaron ba a Nijar ana mulkin sojan ba tsaron to mu muna ganin ya kamata gwamnatin jihohin nan su haɗa kai su yi batun wannan tsaron ya kamata su ringa haɗa kai in ba sun haɗa kai ba tsaron nan zai gagara Allah sa a tashi lafiya.
To amin to muna godiya bari mu je jihar Nasarawa. Wake kallayi a Nasarawa.
Assalamu alaikum. Sunana Shafale Katin Magaji Danya Musa kuma jihar Nasarawa. Mallam Murtala sanyin na barka da aiki.
Barka ka dai Shafale a bayyana ra'ayi.
To gaskiya Mallam Murtala ka san ba abun da zai kawo zaman lafiya sai da haɗin kai. Don abun da yake faruwa wannan kasashe guda uku da suka bangare sojoji suka zo suka kama wannan kullum muna riga gaya ma mutanen nan mulkin farin hula kar su yadda su bari sojoji su fahimci abin da suke ciki in suka bari suka fahimci abin da suke ciki ba za su gane shayi ruwa ne saboda haka tun da wuri abin da ya kamata a yi shine su waɗannan sojojin nan duk Allah duk annabi ya kamata su tsaya dan an san soja da kokari a wajen aiki in dai zai yi aiki to ba magana to saboda haka don Allah don annabi su yi kokari a tsare wannan iyakoki dan a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan kasashe da fatan kuwa za ku tashi lafiya na gode
muna godiya Shafale bari mu je jihar Bauchi Najeriya wake kallayi a Bauchi
salamu alaikum
wa alaikum salam
kana tare da mallam Ibrahim Barkin jana wadda kan kuma gamawa
na'am na'am to muna jin ka
gaskiya wato kamar yadda Shafale ya faɗa gaskiya ne su ma'aikata su sojoji ya kamata a ce likita su ne suke tsarin Najeriya gaba ɗaya ya kamata su ci gaba da aikin su ne suke
to madalla to
Shafale zai fitar da ni
to mun gode kwarai bari mu je a Kwantagura ta jihar Naija wake kallayi a Kwantagura
Haji Mutulawa Ruku sai na kada gara injiniya mai jaro makedi Kwantagura
to madalla injiniya muna jin ka
injiniya mai jaro makedi Kwantagura
na'am injiniya muna jin ka
wato gaskiya tsaro wurin soja an ga tsaro tsaro bai dace a ce a sojoji ake tsaro ya buwaye su ba tsakani da Allah ya ji mutuwa wa ruku zaina demokrasi a kai wannan amma a mulkin soja ya dace a ce ai tsare kasa abin da yadda ake ai
to malamin injiniya muna godiya kwarai da gaske bari mu je jihar Yobe wake kallai a Yobe
assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu
wa alaikum assalam
ina magana da garba yin tsina da garin da
na'am to bismillah
da to al'amarin tsaro dai mu ta addu'a fa Allah ka mana zaman lafiya mun to abin san waje ake da kuraɗe da soja duke sai addu'a ka Allah ka mana zaman lafiya sai lafiya da garba yin tsina da garin da ku tsare karba ku kuma ku tsare
to muna godiya kwarai injiniya bari mu je jihar Kaduna wake kallai a Kaduna
Abubakar malamin kare kamar kuma ku go
okay to muna jin ka
alhamdulillah kuma yadda aka sani idan aka ce wannan kasa tana mulkin soja wannan iyaka tana mulkin farkula to dole ne a sani ainihin takwakiya in aka duba jagalan tsaro tsakanin da Allah yadda idan sun fara rudan samu ne in sojan soja to kai shi ne za a iya samu tsaro in da ke don haka akwai siyasa an ce wannan na wani bangare yana ban gan shi ne shi ka akwai siyasa a ciki haka muna addu'a Allah ka mu zaman lafiya a hannun da ke ai bakar malam karata shi dan shi
to madalla muna godiya sai kuma jihar Nasarawa wa muke tare da shi a Nasarawa
Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari
na'am to bismillah
wannan rahoton ne da muna da mamaki da kuma abun a duba ne kun haka da akari da yanayin da kasashen suke mulkin soja to ya kamata sai an samu harin kai da kuma adalci cikin adalci a kasa amma ko wani bangare a bashi haƙƙin shi to hakan yakan sa a samu tashin hankali amma za a samu harin kai da kuma adalci to za a samu sauƙin matsalar da wuri muke fama da shi a wannan kasashen nagode ta shi tafiya a Bashir Tela ne ganin lafiyar bari bari
to madalla Bashir Tela bari mu je jihar Kebbi wake kallai a Kebbi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
salam da bai kuna tare da shehu Araba Asara ne ina kiran ku daga Bayelsa
au daga Bayelsa to bismillah
to amma sai dai Allah wani maudu'i ne kuke akai
au to sai ka biyo mu don ka ji maudu'in da muke akai kamar yadda muka faɗa za a iya kiran mu domin a bayyana muna ra'ayoyi dangane da wato shin da mulkin soji ko kuma gwamnatocin mulkin soji da gwamnatocin mulkin fararen hula ya za a bayyana irin yadda suke tunkarar yaki da ta'addanci wa alaikum salam da wa muke magana muna jinka
oye
wa alaikum salam
yawa kana magana da malam Habu daga Adamawa Mayo Balwa local government
to muna jinka malam Habu da kace daga ina
daga Adamawa Adamawa
okay to muna jinka to a bayyana ra'ayi
Adamawa
to bismillah
Mayo Balwa local government
na'am
yawa nake ba magana mulki soja fara kula da magana mulki soja da mulki fara kula wanne yafi amfani ko da wanne sai yake abun nan
ba mu ce wanne yafi amfani ba muka ce ya kuke kallon yadda kowannen su yake wato tunkarar yaki da ta'addanci ba mu ce waye fi ba
alhamdulillah wato magana yaki da ta'addanci ai soja ne ba za a har soja ta farko ba soja kan ai su ne suke yaki da ta'addanci ai su ne suka san inda za su bullowa ta'addanci su suka san ainihin training na suka dama na da irin wannan ne suke tashi ai irin wannan suke training amma warin kula ga ina suka sani sai su ba da umarni a soja su je su yi kaza su je su yi kaza kuma su je su yi ba ka su wannan ne za su yi su je ne
to muna godiya bari mu je Kaduna akwai wanda ke kallai wake kallai a Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu
wa alaikum assalam
malam Faruku barka da dare ya aiki a dama
lafiya wake magana
to suna na Alhaji Musa Garu ne radio da ko da kasuwar Kaduna Najeriya
to Alhaji Musa Garu muna jinka
to alhamdulillah ai indai ana magana ne na magana tsaro ba za ka kamata ko farar hula ka hada ta da mulkin soja ba saboda kaga mulkin soja kowa yana shiga taitayin shi ne duk wani abu da zaka yanzu lokacin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ba ya zo a Najeriya tunda ana ganin tsohon soja ne ba a farar hula wallahi duk bangaren da ka sani bangaren security bangaren NEPA da bangaren education duk gaba ɗaya su je taitayin su saboda suna ganin ai wanda yake san abin da ya kamata ne to don haka in dai ana maganar tsaro to ya kamata mulkin soja su ne suka zar mulkushi ɗan ta'adda waɗanda ta'addan ba zai yi wasa a gurin da ake mulkin soja ba. Don haka muna fatan da ya kamata a cire siyasa, in ji maganar tsaro ne a sai a kawo tsaro a ƙara siyasa a gefe, amma maganar mulkin soja shi ne wanda za su mulkushi ainihin duk maganar tsaro da take gaba ɗaya.
To muna
fatan alkhairi Alhaji Musa Garu ba ta ci lafiya na gode.
To muna godiya Alhaji Musa Garu. Bari mu je jihar Nasarawa. Wake kan layi a Nasarawa.
Assalamu alaikum, barka da warhaka.
Barka ka dai da wa muke magana.
To, kana tare da mai magana daga jihar Nasarawa, Najeriya, wanda ake fi sani da Gani Fulani Ndoma.
To, muna jin ka, ba da ra'ayi mana.
To, ra'ayi na dai gaskiya ni ina kira ga a bar siyasa, ni ina ga mulki soja shi ne yake kawo tsaro a ƙasa, saboda ka ina kira shi wato sabon shugaban kasar mulkin Nijar wato Janar Abdulrahman Shani ya kara jajircewa da su Burkina Faso da sauransu su ne su za su tsare kasa, amma batun mulkin farin fula duk uwa ɗaya uba ɗaya, saboda haka duk ina ga ba wani tsaron da za a samu a farin fula, saboda haka ina masu fata alheri su kara jajircewa daga Najeriya Gani Fulani Ndoma.
To madallan, muna godiya. Bari mu je jihar Adamawa. Wa muke tare da shi a Adamawa?
Dauda ne daga Karawa, kuma mun cika jihar Adamawa Najeriya.
To muna jin ka.
Farin hula kan gaskiya, farin hula kan ba su da amfani komai wallahi. Mulkin soja shi ne ke san jajircewa, suna kokari. Misali ga marigayi Idris Deby,
ba
ya yi kokari a ƙasarsa sosai.
Na'am. To
farin hula kan gaskiya ba su da
ba muna tambayan amfani ko wani abu, muna tambaya ne ya kuke kallon yadda suke tunkarar yaƙi da ta'addanci, ba muna tambayan amfani ko rashin amfani.
Sun fi kokari soja, suna kokari sosai.
To madalla, to muna godiya kwarai da gaske. Masu sauraron mu, kuma wannan ne kiran mu na ƙarshe. Muna godiya kwarai ga dukkan waɗanda suka samu dama suka kira mu, da ma waɗanda ba su sami sukuni ba. Okay, muna tare da wani kiran mu na ƙarshe a Adamawa. Ke kallaye Adamawa?
Sunana Abdulrashid Jola Musa, Gwadabawa daga jihar Sokoto.
Oh, Gwadabawa, to shikenan, to muna jin ka.
To, baje mai mutala na ere da ake namu kuma ga Allah. Kuma za mu bar azan Allah. Insha Allah za a samu abubuwan da ake so. Na ji in muka duba mutum soja ya mutum fara mulla. Abubuwa ne wanda suke tafiya kan da kan. Wanda ka kowa da yake sai tara sikiya. To gaskiya da a ce za mu kuma ga Allah, kowa ya san abin da aka kani da Allah. Kuma ga Allah mu kyauta ma al'umma. Insha Allah za samu zaman lafiya. Ina fatan Allah ya ajiye kun baki daya.
To amin, to amin, to muna godiya kwarai da gaske. Kuma kai ne shirin wato mai kiran mu na ƙarshe a wannan lokaci, abin da lokaci ya bamu damar kawo mu masu sauraron mu kenan. To da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
To a takaicen, kotun duniya ta ce Sudan ta maka haɗaɗɗiyar daular Laraba a kotun ƙasa da ƙasa bisa zarginta na baiwa mayaƙan ƙungiyar sa kai ta RSF makamai da kuma take haƙƙinta a ƙarƙashin yarjejeniyar kisan ƙare dangi dangane da hare-haren da ake kaiwa a yammacin Darfur. Wani jami'in haɗaɗɗiyar daular Laraba a wata sanarwa da ya aike wa kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce haɗaɗɗiyar daular Larabawa za ta nemi a yi watsi da ƙarar nan take, wadda ta ce ba ta da wani tushe a shari'a. A yau ne kungiyar Taliban a Afghanistan ta yi kira ga makwabtanta Pakistan da Iran da su yi haƙuri da 'yan gudun hijirar Afghanistan da kuma bin tsarin da aka gindaya don komawar su gida da kuma la'akari da ƙalubalen tattalin arzikin Pakistan. Afghanistan, Pakistan da Iran sun mayar da 'yan Afghanistan sama da miliyan 2,700 zuwa ƙasar su tun bayan yakin da Amurka ke jagoranta a Afghanistan a watan Agustan shekarar 2021. Kungiyar Hamas da Amurka ta ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci ta faɗa a yau cewa barazana daga shugaban Amurka Donald Trump na baiwa Isra'ila ƙwarin gwiwar ficewa daga yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Waɗannan kalaman na zuwa ne kwana guda bayan da Trump ya ce za a ga mummunan sakamako muddin Hamas ba ta sako sauran mutanen da ta garkuwa da su ba a Gaza.
To masu saurare, da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safi, idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauki da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leather's Creation da ta shirya kuma ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Rob McLean. Ni Murtala Faruk Sanyin nake muku fata alkhairi, da kuma fatan cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu wani lafiya. Ma assalamu.